Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ya hikaya da yadda ta kaya a fujin labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Madar gwamnatin Najeriya ta ce wasu ne ba gwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka, inda ya nuna akasarin matasan Najeriya na son samun komai bulus. Sakataren APC mai Malabu ne ya ce gwamnatin na daukar matakan inganta rayuwar matasa da samar da ayyukan yi daga tashoshin teku na tudu.
Gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar, da yasa ba a jira, ana so a yi shi yanzu.
Wasu yan banga sun yi wofusun sace sandar majalisar dattawa, inda daga bisani yan sanda suka gano sandar a gargashin wata gada, kuma sun sake sanata Umo Agege mai maraba ga shugaba Buhari da majalisar ta azawa alhakin sace sandar. Saminu Azare na almajiran Ibrahim Elzazzaki Abuja ya ce dan kungiyar su Rufai Abubakar da ya samu rauni a zanga-zanga Abuja ya riga mu gidan gaskiya.
Kai da kai ta bayana ce yaron yana nan rai kukwai mutu kukwai, an harbe shi har kwakwalwarsa ta fito.
Sojin Najeriya sun ba da labarin kama Bayose Tanimu da ake zargi da jagorantar gungun miyagu masu kashe-kashe a tafin jihar Taraba. Nasura da mai kyamarar Amurka daga Abuja.
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Professor Usman Bugaje daga Katsina, da kuma shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani, wanda zai karasa jawabin nasa. Ga Professor Bugaji.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a, ina kara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fassoci suke ta kawo dauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare. Dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana kauna ta juna tsakaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da yayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi. Saboda haka kuma ka'idoji ga su nan, ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yanda za a zauna tare. Saboda haka ga Allah mai zuwa ka'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kaman mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babbar ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran, domin za su ga Najeriya ta abin kirki, su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi kuwa Mr. Mark Amani ƙarasa jawabin nasa ya yi da cewa,
mai magana Mr. Mark Amani, president na Middle Belt Progressive Forum, shugaba na ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A gaskiyar magana, wani lokaci za mu fadi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda gudun su dalilai sako amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kan mu gaskiya
idan har ba za mu fito mu yi mafita yadda ka san mai za ka zauna lafiya musamman arewacin Najeriya wallahi mu yi baka amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau yanzu menene yasan da shugabanci abin ma saboda shugabanci muke karkashin mutanen mu sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka karkashin mutanen mu na arewacin Najeriya aka zo za a daidaya ba maimakon mutanen da ake son an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun rufe kowa ya kasance a kasance mun yi da mu karkashe su in su tabbatar ma siyasa ma ba hanyuwa zai ba mun fi kirowa kanmu da ba gaskiyar magana abinda nake cewa don Allah dai ɗan ɗan ina roƙon a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa chairman na kan bangin harkokin Najeriya da shi mai tangale chairman na sarakunan CPC a harkokin Najeriya sannan sarkin da ke Abdulla ne je ne zauna ne mai mafita magana yana wannan gurin a dukkan saboda haka ne san matakan da zamu dauka idan muka dawo gaba da abin da ke faruwa ta bangaren kila ne da manoma akwai mutanen da basu ma san ma ne ake nufi ko su fulanin ma da gudun su ne nan da ake cin ta da ke gudun su abin da suke ci su ma san yadda ake yi ba ana magana ko ladin kila ne yake to magana shanu ba a kai ba da ne shekarun ba da tsunci da mu ce garin fulani sun taso daga Kano hanya suke bi tak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba kasan ma gaba a yi fata kana ba wanda yake da wurin da zai ce ga shi ya bada daga sarako sai gwamnati sai sanatoci ga su nan dai su suka takan da wannan wuraren a matsayin na mutuwa kan mu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai kuma lokacin da shugaban siyasar Najeriya suke tsira yake da cikin da fulla su yi daga Najeriya har da ina Afirka da au Najeriya za ku shuka musu ciyayi za ku yi wani ne
wani ne wani ne wani ne wani ne
aka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.